الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها 25 ga watan 5 shekara ta 1439 hijiriya wanda ya dace da 11 ga watan 2 shekara ta 2018 miladiya muna darasi na 5 a cikin karatun wannan littafi na Muktasar Zadul Ma'ad na Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna dake kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Najeriya idan yan uwa za su iya tunawa muna kan fasali ne da yake bayani akan hadihu sallallahu alaihi wasallam fil wudu'i shiriyar annabi Muhammad alaihi salatu wassalam akan wato alwala mun kai rabi kenan za mu ce yau za mu tashi akan fadin sa wa kadhalika lam yathbut anhu annahu tajawaza al-mirfaqayn wal ka'bayn wa lam yakun ya'tadu tanshifa a'dha'ihi wa kana yukhallilu lihyatahu ahyanan wa lam yughadhib ala dhalik wa kadhalika takhlilu al-asabi'i ولم يكن يحافظ عليه وأما تحريك الخاتم كو خاتم فروي فيه حديث ضعيف وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح في الحضر والسفر ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وكان يمسح ظاهر الخفين ومسح على الجوربين ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية ولكن يحتمل أن يكون خاصا بهال الحاجة ويحتمل العموم وهو أظهر ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخفين مسح وإن كانتا مكشوفتين غسل malan yana magana akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da alwala bai kasance ya tabbata ba cewa annabi idan yazo alwala yana wuce gwiwan hannu shine mirfaqain sannan kuma bai kasance ya tabbata cewa yana wuce idan sawu ba shi a karan kansa a aikaci akwai riwaya ce da ake faɗa cewa wai Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana yin alwala har ya kawo kafada kuma yana wanki idan kafarsa idan sawunsa har ya kawo gwiwa to wannan gaskiya bai tabbata ba shi kansa daga Abu Huraira din abin da ya tabbata daga Abu Huraira shine hadisi sahihi hadisin idalatul hurra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai alwalasa yanda Allah yace ayi din nan ya wanke iya fadin fuskar sa ya wanke hannunsa zuwa ainihin gwiwan hannun shi sannan kafafuwansa kuma zuwa idan sa wannan shine ya tabbata annabi yana alaihi salatu wasalam to amma Abu Huraira ya ruwaito hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan al'umma din za a tashi ta a ranar tashi alkiyama kuma za a kiraye ta da kira na girmamawa da mutuntawa da kimantawa za a yi mata alama na hasken guraben alwala to sai a hadisin Abu Huraira ya kawo wato idraji abin da ake nufi da idraji ana cikin maganar hadisi sai mai riwaya ya shigo da maganarsa ya ce إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المهاجرين من آثار الوضوء. وسيكي شوى فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتعجيله أو ترواية فليفعل. وأنم فمن استطاع دين إمبراكت دزوا فليفعل بامغنى النبو بني ويوان دي قداما يصويت غرابا الولاسا تو يصويت kenan kaga hadisin yana nuna mana inda magana annabi ne to ya baka dama idan ka zo alwala ka ja kenan ka wuce iya guyon hannunka din ka ja ka wuce a har idan sawunka to amma idraji ne idraji magana Abu Huraira ne a Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir ya ruwaito cewa ya ga Abu Huraira ta yana yin alwala yana wanki gwiwan hannunsa hatta ashra'a fil adudi yazo yana wankewa har sai da ya fara wanke nan damtsansa shine adu kaga wannan abin da yake nunawa ya wuce gwiwan hannun amma har ya shiga bayan ne fi shuru'a mana ya shiga ya fara wanki damtsansa yace na ganshi yana wanki kafafuwansa har sai da ya wuce idan sawunsa ya daga amma bai ce ya kawo guyuwa ba bai ce kuma ya kawo kafada ba shi Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir shi ya ruwaito wannan riwaya din to an ruwaito a wata riwaya Abu Huraira yana yi idan yazo yin alwalar yana tsawaitawa din amma yana yi a koye kamar yadda aka same shi wata rana a saman wani masallaci yana yin alwala sai aka ga da yazo sai yana tsawaita alwalar dan saboda annabi ya ce a kiyama wannan al'umma ana gane ta da guraban alwalatta to kuma sai yace wanda yake so ya tsawaita gurbin alwalarsa da za a gane shi a kiyama hasken ya yawaita to yayi to shi a fahimtarsa yana yi shi Abu Huraira Allah ya kara masa yarda amma dai aikin da ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tsayawa ne kamar yadda Allah ya bayani a cikin Al-Qur'ani ku wanke idanuwan ku wanke fuskan ku wanke hannayen ku zuwa gwiwan hannu ku yi shafar kai sannan ku wanke kafafuwan ku zuwa ainihin wato idan sawu wannan shine abin da shari'a ta tabbatar so magana cewa ya wuce har ya kai kafada ko ya wuce a wajen wanke kafa ya wuce idan sawunsa shi annabi a aikace bai tabbata ba shine ibnu qayyim yake so ya bayyana mana wannan matsala kenan sai matsala ta biyu dangane da saka tawul mutum ya wanke gabansa na alwala ya sa tawul ya goge ko ya sa hankici ko ya sa tissue ya goge shin wannan ya tabbata annabi yana yi a wasu wuraren zaka ga misali ana yin bandakuna na zamani sai a saka tawul a rataye su haka ta yadda idan mutum ya gama alwala sai ya dauki tawul din ya goge ko ma zaka ga wasu akwai tissue wasu ma zaka ga akwai wani inji da ake zaka sa hannunka ya bushe ko ka sa kanka da sauransu ma'ana shine ake ce da shi tanshiful a'dwa mutum yayi alwala ya goge da tsumma ko tawul ko na makamancin wannan to shi ma annabi bai saba yana yin haka ba shine abin da yake bai saba yana yin haka ba ba aikin annabi bane idan yayi alwala ya sa toilet paper ko tsumma ko wani abu ya goge gabansa na alwala ya cire ruwan alwalar duk da cewa akwai riwaya tana na Aisha da riwayar Mu'adh bin Jabal akwai riwayar na Aisha da riwayar Mu'adh bin Jabal cewa annabi yana da wani tsumman da in yayi alwala yana goge jikinsa da shi to amma riwayoyin ba su inganta ba mana alhadithul ladhi ruya fi hadha almawdu hadithun da'if hadisin da aka ruwaito cewa annabi yana da tsumma na musamman da ya aji yana tsarkake ko yana tsaftace gabansa idan ya gama alwala to hadisi ne wanda yake bai tabbata ba abu na uku a cikin alwala da Ibn al-Qayyim ya kawo wa kana yukhallilu lihiyatahu ahyanan wa lam yuwazib ala dhalik gemu manzo Allah ya kasance wani lokacin yana tsatsefe gemun sa yana me tsatsefe gemun sa wani lokacin amma bai lazimci kullun sai yayi ba kenan ana nuna cewa idan mutum yana alwala wani lokacin ya tsefe wani lokacin ba sai ya tsefe ba idan ku annabi bai tabbata yana yi kullun ba alayhi salatu wassalam haka kuma wa kadhalika taqlilul asabi'i wa lam yakun yuhafizu alayhi tsefe yan yatsu shi ma bai lazimci kullun yana yi ba kamar yadda riwaya din ta zo wa amma tahrikul khatami amma motsa zobe wanda yake da zobe a hannunsa in yayi alwala kullun sai ya mummotsa shi ya mummotsa shi an ruwaito cewa wai annabi yana yi ko ya ce ai amma hadisin dhaifi ne kenan wanda yake da zobe inda yayi alwalarsa ya tabbatar ruwa da ya shiga ciki amma magana cewa yana daga cikin aikin alwala idan kana da zobe dole kullun sai ka mummotsa shi to wannan shi ma bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam arwaitu hadisin dhaifi ne riwayar ibn maja a kitabut tahara hadisin ubaidullah ibn abi rafi daga babansa hadisi albani Allah masa rahama yace hadisi ne dhaifi bayan wannan sai kuma matsalar shafa akan khuffi malai ke cewa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu masaha fil hadari والسفر يا تبت دغا النبي صلى الله عليه وسلم cewa yayi shafa akan khuffi yana zaman gida ya kuma yi shafa akan khuffi yana kan tafiya ba shafa akan khuffi kade ba har shafa akan safa ita ma ta inganta ya tabbata idan mutum ya sanya safa yayi shafa akai kamar yadda muka yi bayani amma ana yin shafa ne akan khuffi ko shafa akan safa idan mutum ya fara yin alwala sai da yayi alwala ya saka safar ko sai da yayi alwala ya saka khuffin ba wai yayi wankan sa kawai yayi kwalliyar sa yasa khuffin sa ko safar sa ba sannan daga bayan yazo zai alwala ya shafa akai ba haka ake yi ba a gane wannan saboda abuwa ne da ake yin su yau gobe a can yawa a can baya dangane da tsefe ba ni sunan shi yatsu na kafa ko na hannu dan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai lazimta yana yi ba amma ya tabbata a riwaya yayi umarni da ayi ya tabbata a ne a riwaya yayi umarni da ayi kenan ba wai wani abu ne wanda yake ba za a ce babu shi alwala ba a akwai shi saboda akwai riwaya da ce an ce ayi sannan yayi sanya lokaci dangane da shafar khuffi din nan ga mazaunin gida yawman wa layla yana da kwana ɗaya da yini ɗaya yini ɗaya da dare ɗaya idan ka sa ya halatta kai shafa da asuba da azhar da la'asar da magariba da isha'i a wannan yini da wannan dare in ka kwana yazo asuba yi to ta expire sai kuma ka sake cire safar ka sake sabuwar alwala ka dasa ta ko ka cire khuffin ka sake sabon alwala ka sa idan kana zaman gida idan kuma mutum matafiyi ne an bashi kwana uku walil musafiri thalathata ayyamin wa layaliya kunna matafiyi yana da kwana uku da daren su kenan kaga daya biyu uku zai kenan saboda larurar tafiya ya tabbata sifar yanda ake yin shafa akan khuffi din ko akan safar shine kamar haka afwan idan an ce ana yin shafa akan khuffi ko akan safa to ba shafa ne na kafar ga baki ɗaya ba nan ake shafawa saman kafar haka za a shafa nan wannan hannu sai ka shafa haka mana iya saman nan zaka shafi da bayan kafar akwai wanda suke yin haka kawai wannan ba daidai bane in kai haka sai ka hada da nan shi ma iya gwiwan sau magana a shafe kafa akwai masu yin haka su shafe gaba daya haka to wannan bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya zo mawqufi ne kuma bai inganta ba hadisi ne dha'ifi kenan shafan da za a sama kawai za a shafa ali bin abi talib ya ce law kana dinu bil ra'i la kana asfalul khuffain ala bil mashi min ala da addini da ra'ayi ake yi to da kasan kufi ake shafa shi yafi cancanta a shafi kasan akan saman sa so kenan yadda za a shafan kamar yadda muka nuna saman za a shafa da gefen kawai shi kenan ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku kunci ba a cikin addinin wannan kenan sannan maganar tsatsefe yatsu shi ma riwaya ta zo an ruwaito cewa ana yin haka mana a cakuɗa yatsun a haka a shigar da waɗannan cikin waɗannan wannan na hannu kenan duk da cewa ba a ce ga riwaya guda ɗaya dole dole sai wannan riwayar ita ce za ka bi ba amma dai abin da aka ruwaito ana iya yin haka ko kuma kai haka duk yadda dai ka gani tsatsefewa wasu ma suna da ra'ayin cewa tunda ka wanke hannun da farko ai ka wanke shi gaba daya to kamar ka tsefe ne tunda ka wanke shi gaba duk wanda ya wanke hannunsa haka na kafa shi ma ana yi shi ma an ruwaito a riwaya akan yi haka haka ka jefa kafar haka ka jefa hannunka haka ma'ana haka 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 na dama ma haka ko kuma mutum ya sa hannun haka ya mummurza ciki me ya amfanin tsefewa saboda kafafuwan mutane sun sha bamban akwai wanda zaka ga kafar tasa akwai faso ko akwai nada nadewa ta yanda ruwa bai shiga ba duka wannan shirar annabi ne idan ya zo alwala yana yi shi yasa yake cewa ka kyautata alwala isbahul wudu kyautata alwala to shine malai yace wa kana yamsahu zahiral khuffaini manzo Allah yana shafan saman kufi kaji zahira kenan zahiran sama a'ala kuma shine ai wannan asfala shine kasa saman kufi ake shafa ba ruwanka da kasa zaka ce ai yayi da ti yayi waye da sauransu kuma ko takalmi ma zaka yi sallah da shi shi ma dai akan haka din ne wa masaha alal jawrabaini ya tabbata annabi ya yi shafa akan jawrabaini safa guda biyu shine aljawrab ya halatta ya yi shafa akan safa wa masaha alal imamati muqtasiran alaiha ya tabbata annabi ya yi shafa akan rawani muqtasiran alaiha ya takaito akan rawani mana ga rawanin akan sa bai cire rawanin ba kenan wannan wata rahusa ne aka bayar a yi shafa akan me rawani in mutum ya yi ya shafa akan sa ba sai ya cire ba akwai riwaya da aka ce wai an ga ya cire rawani ya cusa hannunsa a karkashin rawani ibn al-qayyim ya bayani ya caji sun bai inganta ba sallallahu alaihi wasallam gare shi haka kuma ya zo ya yi shafa akan wa ma'an nasiya tare da wato nasiya nan sankon shi ko makwarkwadar sa nan kamar wannan hular ita ce rawanin ya shafa akan ta kuma ga nasiya nan din shi ma ya shafa sallallahu alaihi wasallam walakin sai dai ya tamilu an yakuna khasan bi halil haja amma wannan shafa akan rawani ko da makwarkwadar sa da wannan sankon sa sai in a hali ne na bukata kenan asali ana yin shafa ne a tsurar kanka ba akan hula ba yawwa ba akan rawani ba wa ya tamilul umum zai iya yiwa kuma gamammiyar zance ne duka yana iya yiwa fa huwa azhar shine fitowa fili inji ibn al-qayyim sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama bai kallafa wa kansa fita daga halin da ya kasance yana ciki ba idan ya zo alwala dan nemar wa kansa sauki ya ce zai yi wani abu ɗaya daga cikin waɗannan kamar misali ya ce tunda ya halatta a shafa akan safa da khufi sai yazo alwalayi ji nemo khufi yasa dan yayi shafa akai baya yi ko kuma ya dauko safa yasa safa kawai dan ya samu rahusar kar ya wanke kafarsa ko kuma a ce ya dauki khufi ya saka kawai dan samun rahusar kar ya wanke kafa shi yace walam yatakallab didd halihi allati alaiha qadamahu bai kallafa wa kansa kishiyar halin da diddigen sa yake kai ba a'a bal in kana ta fil khuffaini masaha idan kafafuwansa guda biyu suna cikin khuffi ne to yana yin shafa akan khuffin mana daman ya sa khuffi ba wai tsabar kwadayin yayi shafa akan khuffin ya nemi khuffin ya sa ba kawai misalin wanda zai je kallafa wa kansa wa in kana ta makshufataini ghasala idan abu da suke kuma ghasala sai wanki kenan duk yanda kafarsa ta kasance in lokacin alwala ne to haka yake yi sallallahu alaihi wasallama shi yasa aka ruwaito walam yalbasil khuffaini liyamsaha alaihima bi sanya khuffi guda biyu ba wai dan kawai wai ya sa su ne dan saboda gadara ya shafa akan su to in ya gama wannan kuma sai shiga matsalar taimama malai yace wa kana sallallahu alaihi wasallama yatayammamu bi darbatin wahidatin lil wajhi wal kaffaini wa yatayammamu bil ardi allati yusalli alaiha turaban kanat aw sabqatan aw ramla wa saha anhu sallallahu alaihi wasallama annahu qala haythuma adrakat rajulan min ummati salatu fa indahu masjiduhu wa tuhuruhu wa lamma safara huwa wa ashabuhu fi ghazwati tabuka قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غاية القلة ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التيمم لكل صلاة ولا أمر به بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء yanzu ya shiga matsalar taimama taimama ita ce wato ba ni sunan shi canjin alwala taimama canjin alwala ce abinda duk ake yi da alwala to ya halatta a yi da taimama wannan kaida ce ku rike ta tana da muhimmanci kwarai manzon Allah ya shar'anta yin taimama a cikin ayar da ta yi magana akan alwala ita ce ta yi magana akan taimama ko يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا الله يأتي أي تيمما سنة تبتد أي تيمما so annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi taimama amma ga yanda yayi taimaman a aikace bi darbatin wahidatin lil wajhi wal kaffaini annabi yayi taimama da bugu guda daya ko da shafar kasa guda daya an ce darba ba ana nufin makar kasa ba ana nufin shafa kasa ko ba haka bane ba tunda tafiya ma an ce mata darba ko ba haka bane yawwa kamar yadda Qur'ani yayi bayani ana nufin as-safaru so taimamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta ne da shafa kasa guda daya na farko ana yi ne da hannaye guda biyu kuma ana yin taimama ne akan kasa ko kura ko yashi ko taboma ana yin taimama akan shi ko wani abin da yake da kura akan sa kuma an tuso ayi akan as-sa'id as-sa'id shine farfajiyar kasa ana iya yi da dutse shi ma ai kasa ne ma ya tawalladu minhu ne jayyid to zaka daga hannunka haka sai ka shafa kasan in ka shafa sai ka danna kasan kada mutum yayi kyankyami cewa baya so ya sa hannunsa a kasa daidai yake da dibin ruwa na alwala da kake yi ka dora hannunka haka sai ka daga a wata riwaya sai ka karkade haka ka bubbugi hannun da junan su wannan hannun yana bugun wannan wannan yana bugun wannan in ka karkade me amfanin karkadewa tsinke da duwar watsu da wani abu da ka debo ko na datti da zai iya cutar da kai a fuskar ka to sai ka kade shi zaka shafa hannunka zuwa guiwa zuwa guyan hannu zuwa ina guyan hannu guya wannan ma haka wannan ya shafi wannan wannan ya shafi wannan shafa sosai ya wuyan hannu da wannan shafa na farko da kai sai kuma ka shafa fuska gaba daya idan an ce fuska shine wannan wurin gabaki dayan sa daga matsalar gashin nan zuwa kunnanka zuwa gemun ka nan haka wannan shine fuska shi yasa aka ce dashi alwaji dan shine kake fuskantar mutun dashi to da ka shafa haka shikenan ka gama taimako maganar an yi bugu na farko a ƙara na biyu bai inganta ba riwayar da ta zo bata inganta ba duk da a cikin littafin fiqhu an kawo darbataini shafa ƙasa sau biyu ko amma wanda ya tabbata guda ɗaya ne kana shafawa haka wai goge hannunka shafe ka shafa a fuska shikenan hannu iya wuyan hannu da fuska shikenan ka gama taimama sannan ba a shafa har zuwa guiwan hannu riwayar da tazo cewa annabi yayi haka ya tafi ya kai ya dawo ta nan har ana haka ana wani juyawa ai haka a juyawa wannan lam yasbut anhu bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan at-tayammumu darbatun wahida taimama bugu ɗaya ne shafar ƙasa ɗaya ne sannan wannan taimama zaka iya yin salloli biyar da ita kai har washe gari ma in dai bacci bai kama ka ba kuma abin da yake warware alwala yana warware ta sannan ita ce mama ana yin amfani ne da ita lokacin da aka rasa ruwa ko kuma garuwan ba lafiya ko kuma ba zai isa ba yanzu misali idan mutum wanka ne a kansa amma garuwan alwala cikin buta amma ya san wannan ruwan ba zai ishe shi wanka ba to a nan gurin ba zai yi alwala ba taimama dai zai kar a ce a tun daga ruwan alwala bari kai alwala kawai ba a yi taimama dai za ka yi ko kuma ga ruwan a wadace amma ana cikin tsananin sanyi kai kuma gaskiya ba za ka iya taba wannan ruwa ba ko in ka taba shi za ka cutu to ko ruwan a cike yake a garin ku tunda mai sanyi ne ajiye shi kai taimama ya halatta ma ja'ala alaikum fid dini haraj Allah bai sa muku kunci ba a cikin addinin ku sannan lokacin da kai taimama kai wata ibada ba sai ka maimaita ba ko suna cewa wai in ka samu ruwa ka samu ruwa kai alwala to sai ka sake sallolin a'a ba wannan jahilci ne ai at-tayammumu badalul wudu ne taimama canjin alwala ne da taimaman nan zaka iya daukan alqur'ani da taimaman nan zaka iya duk abin da ake yi sannan ita taimama karfunta wani lokacin ma sai kaga kamar ko tana nema tafi alwalar me yasa lokacin da kake cikin janaba ga ruwan da zaka iya yin alwala amma ba a baka damar kai alwala ba saboda ruwan ba zai ishe ka kai wanka ba to taimama zaka yi kaga kenan taimama tana iya yin abin da alwala ma ba za ta yi ba saboda ga ruwa da zai isa alwala amma ba za a yi alwala ba sai a yi taimama saboda ba zai isa a yi wanka ba wanka ne fa ya kama ka me kun a ce kai alwala ta tsaya ma a matsayin wankan ba a yadda ba sai aka ce taimama ita ce za ta tsaya ma a matsayin mai wanka dan a nuna maka ita kanta taimama tana da ƙarfi to shi yasa magana cewa wai ba a yin sallah biyu da taimama daya wannan ra'ayi ne ba shi da inganci ya halatta ai sallah biyu sallah uku kamar yadda na faɗa a shimfiɗa duk abin da zaka iya yi da alwala zaka yi shi kuma da taimama to shine malam yake cewa wa kana yatayammamu bi darbatin wahidatin lil wajhi wal kaffaini wannan hadisin bukhari ne a cikin kitabut tayammum da imam muslim ya rawaito shi a kitabul haidhi hadisin ammar bin yasir Allah ya yarda da shi wa yatayammamu bil ardi allati yusalli alaiha kuma annabi yana yin taimama da kasar da yake yin sallah akan ta yana taimama da ita kenan kasar da ta halatta kai sallah akan ta to kuma ta halatta kai taimama da ita wannan kasa din turaban kanat aw sabqatan aw ramlan turbaya ce ko kasa ce mai kanwa kanwa kun sa akwai kasa mai kanwa kanwa ko gishiri gishiri haka in dai kasa ce ko yashi shine ramlan to duk ya halatta ai taimama akai wannan sauki ne Allah madaukin sarki ya ba wannan al'umma kuma yin amfani da saukin sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma annabi ya faɗa ya zo a hadisi wa sahha anhu annahu sallallahu alaihi wasallama qala haythuma adrakat rajulan min ummati as-salatu duk inda sallah ta riski wani daga cikin al'umma ta fa indahu masjiduhu wa tuhuruhu to yana da masallacin sa da abun tsarkin sa da abun alwalar sa ma'ana Allah ya halatta ma a ko ina ne a duniya ka iya yin sallah a ƙasa sannan kuma ya halatta ma kowace irin ƙasa ce kowace iri da ja da baka da yashi da turbaya da tabo ya halatta kai tahur kai alwala ma'ana kai taimama da shi kenan kai tsarki da shi wannan sauki ne hadisin Imam Ahmad ya rawaito shi riwayar Abi Umama Allah ya kara masa yadda hadisi ne ingantacce a da sauran al'ummomi da suka gabata ba samu wannan falala ba su ba sa yin sallah sai a masallacin da suka gina ba a yin sallah a fili a waje sannan kuma waɗanda aka ce su yi alwala an samu riwaya akwai wanda aka ce su yi alwala to amma mu al'umman annabi mun keɓanta da bayyana da alwala a filin tashi alkiyama kamar da Ibn Taymiyyah ya faɗa Allah masa rahama so ba sa yin babu taimama mu ne aka halatta mana aka ba mu wannan sauki din kamar yadda ya zo a riwaya da waɗanda suka gabace mu idan najasa ta diga a jikin mutum kamar fitsari Allah kiyaye ko bawali ko bayan gida ya diga a fatarka ko a cinyarka ka kuskure fitsari ya taba jikinka to sai dai ka sa wuka ka yanke wannan wurin ruwa baya wanke shi to ballantana ƙasa to amma mu a wannan al'umma aka ce abinda ruwa zai wanke to ƙasa ma tana iya kawar da shi shi yasa aka ce ana yin alwala da ruwa ana yin kuma taimama da me da ƙasa duk wannan bonus ne wani sauki ne aka ba al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an ba mu dama duk inda muke ma iya yin sallah amma sauran al'ummomi ba za su yi sallah ba sai dai su tattafiya sai sun je masallaci wurin da aka ware don sallah mu kuma a ko ina zaka iya shimfidarka a ƙasa ne a kan dutse ne a ina ne a ruwa ne a ina ne duka insha Allah za ka yi sallah bayan wannan walan ma safarahu wa ashabu da yayin da ya tafiya shi da sahabbansa a yakin Tabuka suka yi tafiya mai tsawo a cikin yashi a lokacin yakin Tabuka wa ma'ahum fi ghayatil qillati suna da ruwan amma ruwan yana ya kai mutuka wajen karanci walam yurwa anhu annahu hamala ma'ahu turab ba a ruwaito ba annabi sallallahu alaihi wasallama yayi dakon kasa ya tafi da ita kada wani ya ce a zamu je wuri kaza zamu samu matsalar ruwa gwanin mu debi kasa a nan garin mu tafi ko ina kowace kasa ce ana iya yi kenan ba sai kasar garin ku ba ko ta ina ma zaka iya inda kasa ce kawai har malaman fikihu har kura ma suka ce Allah musu rahama wala amara bihi kuma bai umarci wani ya ce dakon kasa ba wala fa'ala wa ahadun min asabi kuma ba wani cikin sahabbansa da yi dakon turbaya ya tafi da ita dan ya taimama da ita yanzu kana cikin ɗakin ka mai carpet da tile da komai taimama ta kama ka ba yanda zaka yi ka duba windon ɗakin ka kawai in ka samu kura ai kura daga ƙasa take wannan kurar ta windon ɗakin ka ko kuran labulanka ko kurar kan littafi kurin ka bubbuga ka yi taimama ka ai duk ƙasa ce ina fata ana fahimta yawwa wa man tadabbara hadha qata bi annahu kana yatayammamu bi ramali kenan wanda ya lura da wannan zai ga cewa ashe annabi yana yin taimama da yashi tunda an tafi a guri ne na sahara yashi ne babu ma turbaya kada wani ya ce sai kasa bakar kasa ko kasar gini a har yashi ana yi ai duk akan kasa yake walam yasiha anhu annahu sallallahu alaihi wasallam tayammama li kulli salatin kuma bai inganta ba cikin sunnar annabi cewa wai duk sallah annabi sai ya taimama kamar in larurar taimama ta kama wai ba za ka iya yin taimama ɗaya ka riƙe ka yi azahar la'asar magariba ba a wannan bai inganta ba bai tabbata wai kowace sallah sai ya jaddada mata taimamar ta ba a'a yana iya haɗawa ya yi taimamarsa guda ɗaya salloli wala amara bihi kuma bai umarni da wai kowace sallah sai an mata taimama ba dan akwai malaman fiqh da suka tafi akan cewa wai taimama karfin ta bai kai na alwala ba ita alwala ce akan iya hada sallah uku hudu ayi da ita amma taimama sai dai sallah daya na'am sun fada amma magana ba ta da inganci bal atlaqat tayammuma wa ja'alahu qa'iman maqam alwudu ibn al-qayyim yake cewa annabi yayi idlaqin halaccin yin taimama kuma ya sanya taimama din nan yana tsayuwa ne ko tana tsayuwa ne a matsayin alwala kamar yadda imam tirmizi ya ruwaito a hadisi da abu dauda riwayar abi zar ghifari albani yace hadisi ne ingantacce tabbatacce wannan shine abinda malam ya kawo Allah masa rahama dangane da abinda ya shafi alwala na farko dai akwai wasu matsaloli suke da alaka da alwala din kamar haka wanda shi malamin bai yi tadarruki zuwa gare su ba su kuma ya dan tattauna akan su a can babban littafin akwai magana da ake faɗa cewa wai bai halatta ayi alwala da alma'ul mushammas ba alma'ul mushammas ruwan da wai aka sa shi a rana aka shanya shi a rana to wai ba a alwala da shi ko ruwa ne ka zo zaka dauka indai abuta yake ya dade ya sha rana sai a ce aje shi ma'ul ne mushammas wannan bai inganta ba ya halatta kai alwala yo aka ce ai da na zafi ma ballanta na mushammas kenan bai inganta ba kin yin alwala da ruwan da rana ta buge shi imam ibnu qudama a cikin littafin sa al-mughni Allah ya masa rahama yayi bayani akan rashin wato ingancin hana mutane yin alwala da alma'ul mushammas sannan kuma akwai matsalar yin alwala da wanka da ruwan zamzam shi ma ya halatta ayi alwala da ruwan zamzam ya halatta ayi wanka da ruwan zamzam idan ba an yi i'tikadin wani abu ba limaza saboda ruwa ne wanda yake mai tsarki mai albarka amma Abdullahi dan Abbas yace ni dai ina ganin ba laifi a iya yin alwala kawai da ruwan zamzam amma wanka mutum ya debi ruwan zamzam ya shiga ya je ya rinka wanka da shi ni ba na halatta haka sai ga wanda yake cikin ihrami wanda yake muhrimi yazo aikin haji ko umra na cikin ihrami to shi kan babu laifi ya halatta yayi ainihin wato wanka da ruwan zamzam ba laifi wasu malaman kuma sun yi itlaqin sa amma dai abin da yafi dacewa yin alwala din kada yin wankan da shi ya ja wani abu na addini kuma sabo sannan me hukuncin alwala da ruwan kankara ruwan kankara malamai sun hana ayi alwala da kankara kan kai sai wasu malaman kawai mutum ya dauki kankara ya rinka shafa ta yana alwala suka ce amma alma'u za'ib anisalj ruwan da ya narke ruwan kankara ne amma ya narke ya dawo ruwa to ai kaga ruwa ne duk sanyin sa ya halatta ayi alwala da shi sannan akwai ruwan da ake ce da shi alma'ul mustamal ruwan da an yi amfani da shi a cikin alwala ko kuma a cikin wanka alma'ul mustamal imam ash-shaukani Allah ya masa rahama cikin nailul awtar ya kawo yayi magana akai da sauri tafan fiqhu na malamai shin ya halatta ayi amfani da alma'ul mustamal ko bai halatta ba suka ce alma'ul mustamal tahirun ne ghair mutahhir mai tsarki ne amma ba mai tsarkakewa ba mai alma'ul mustamal mutane sun sha bamban wajen fahimta alma'ul mustamal wasu abun da suka dauka alma'ul mustamal ruwan da wani yayi alwala ya rage ko ruwan da wani yayi wanka ya rage ba shine alma'ul mustamal ba dai yaran malaman fiqhun da suke fada su abun da suke fada sai dai in mana ruwan da kai amfani da shi ya fallatsa kamar misalin kai wanka a cikin baho wannan ruwan wani yazo ya dada wanka da shi ko kai wanka kai alwala a cikin wani kwangiri wannan ruwan kuma wani yazo ya ce ya halatta alwala da shi a zahiri babu wata najasa a ciki sai dai kuma akwai kazanta a ciki sai suka ce tahir wannan ruwan mai tsarki ne amma ghairu mutahhir ba shi da karfin da zai tsarkake wani tunda ruwa kala kala akwai tahir akwai tahur akwai tahir akwai mutahhir in an ce tahir a karan kansa mai tsarki ne amma ghairu mutahhir ba shi da karfin da zai ta'addi ya tsarkake wani misali ruwan kunun zaki tahir ne ruwa ne mai tsarki amma ghairu mutahhir baya tsarkake shi sa ba alwala da ruwan kunun zaki misali ruwan zobo rodo tahir ruwa ne mai tsarki in ya taba ka bara a ce najasa ta taba ka ba amma ghairu mutahhir ba zai iya tsarkake ka kai wankan janaba ko alwala da shi ba alma'ul musta'mal ruwan da wani yayi amfani da shi ya fallata sauran ruwan ba ina nufin ruwan da aka sa a buta aka rage ba tunda ai wannan yana nan a matsayin sa na ruwa ina fatan kuna fahimta to wannan shine mafi ingancin abin da malamai wato suka ce tahirun ne a ghairu mutahhir mana la yarfa'u hadasan wasu malaman suka ce tahirun ne mutahhir a mazhabar Imam Ahmad yace ruwa musta'mali mai tsarki ne kuma mai tsarkakewa mai tsarki ne ko mai tsarkakewa amma zajihin zance akwai kazanta a ciki tabbas kun fahimce ni yawa kuma wannan zai maka amfani in ka fahimci kuma wanda suke fada a cikin baho su yi wanka ko cikin ruwan alwala misali watakila a samu matsalar rashin ruwa wani ya ce to bari zo tare ruwan kwatan nan da yake zuwa tunda ba wani abu bane da shi ne amfani da shi so wannan shine hikimar da yasa malamai suke magana akai sannan suna magana akan hukuncin wanda yazo ya dulmiya a cikin ruwa an buƙaci ya yi wanka kawai sai yazo tsundum sai fada cikin baho an ce kai alwala kawai sai ka je gaba ɗayan ka tsunduma a cikin wani baho shin kai alwala ko ba kai ba wasu suka ce me ake da buƙatar alwala ku yi magana wa ya kuka yi shiru me ake buƙatar alwala niyya da wanke gabbai yayi niyya sai tsunduma cikin kogi kawai sai fito yayi alwala ko bai ba to akwai inda ake buƙatar a wanke bai wanke ba ina to kuskure bakin in ya sa in ruwa ya shiga bakin sa fa kuskure baki ma zamu iya ce ko da yake mun taba kan ra'ayin malamai da suka ce wajibi ne da kuskuren baki da shaƙar ruwa a hanci almuhim zance mafi inganci alwalar sa bata yi ba wankan sa bai yi ba sai yayi wannan cuccuɗa jiki da bi shi a ka'idar shari'a da aka ce kaga ai akwai tartibi an fara kaza akai kaza akai kaza akai kaza to wannan shine to amma na faɗi wannan matsalar ne dai wataƙila ba mamaki ku ji wani ya bada fatawa akan abin da ya shafi wannan ainihin wato hukunci din sannan akwai matsalar ita kanta alwalar yaushe aka ce ai alwala ma'ana yaushe aka farlanta alwala wannan matsala ce da malamai sun tattauna akan ta kuma an kai ruwa rana kwarai da gaske da yawa sun ce alwala an farlanta ta a Madina ne a Madina saboda wannan ayat da muka karanta cikin suratul Ma'ida ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wannan aya ce madaniyya ta Madina ce suka ce awwalu ma furida bil Madina farkon farlanta alwala ayi ta a matsayin dole wajibi a Madina ne saboda wannan aya ai a Madina tazo aka yi wa Annabi bayani sallallahu alaihi wa sallama wasu ka ce janaba wankan janaba da kawar da janaba wannan tun a Makka aka yi wankan janaba da kawar da janaba wannan tun a Makka ne aka farlanta shi kamar yadda aka farlanta sallah mana tare da sallah akwai wankan janaba wannan kawar da janaba amma magana alwala babu ita a Makka Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari yace ta lalle malamai Ahlus Sunna suna da aiki a gaban su na kokarin su nemo hujja da dalili na tabbatar da samuwar alwalar Annabi a Makka siraddi ga waɗanda suka ce ba alwala a Makka to amma abun mamaki da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa Annabi bai duka malaman ma bai taba yin sallah ba alwala ba inda yayi sallah to sai dai alwala ba a taba samu riwaya wai sallah ba alwala ba tunda an ma ruwaito ma kafin a farlanta masa sallah ma kamar yadda wasu ruwaito kafin a farlanta masa sallah ma yana yin sallah wanda take ba ta wajibi ba to yaya yake yin sallah Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya tattauna akan wannan matsala yace akwai riwaya da wata rana aka kawo akai kawo riwayar cewa Nana Aisha tazo tana masa kuka ai Nana Fatima kai tazo tana yawan manzon Allah kuka sallallahu alaihi wasallam a Makka yace me yasa kike kuka tace naga Qurayshawa da kafirai sun mushrikai sun shirya maka makirci za su kashe ka dan haka nake kuka taga za a kashe mahaifinta to shine manzo Allah yace da ita a wannan lokacin ba ni ruwa ta bashi ruwa sai yayi alwala kuma a Makka ne a'a to ashe annabi ya san alwala kenan kenan akwai alwala tun a Makka sai wasu malaman kuma suka ce kai in fa an farlanta sallah to an farlanta alwala kawai ko ba a yi magana ta ba kawai da aka ce ai sallah to da alwala ake nufi Ibn Hazm yace sam ba wanda ya isa ya ce an farlanta wa mutane alwala a Madina babu farlancin alwala a Madina me dalili yace babu hujja duk wani karatu da zaka yi baka da wani dalili da zai nuna kamar yadda suke faɗa malaman baka da wata hujja da zaka nuna cewa an wajabta yin alwala a Madina a Makka afwan to ya za a yi wasu kace kunga abinda ya shafi harkar alwalan nan wani abu ne da ya shafi annabi idan ma an ce Qur'ani bai bayar ba to wannan aikin alwala annabi ya san da alwala da muhimmancin ta tun daga shi nan an ce yana yin ta so wani abu ne da ilazumta wa kansa yana yi tun a Makka din amma dan Allah ya dada tabbatar da wajibcin hukuncin alwalan shine sai a Madina ya dada saukar da aya a karfafa zancen wajibcin ita alwalar Ibn Hazm yace duk dai wannan dai bayani ne amma babu dalilin da ya nuna an wajabta alwala a Madina a Makka afwan yace babu nassi li adamin nassin nahidi ala khilafi wasu kace to a huta mana ita alwala nan shar'u man qablana ce shari'ar wasu ce da suka gabace mu annabi ya ji wasu al'umma ne suna yi dama an ce shar'u man qablana shar'un lana idza lam yarid fi shar'ina ma yukhalifuhu shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'ar mu ce aikin ibada da wasu mutane suka yi suka gabace mu namu ne mu ma in dai a shari'ar mu ba a samu abin da ya saba masa ba to kenan annabi ya dora ne tunda wasu suna yi shi ma yana yi kawai ko da ba kawo aya ba akan wajibcin ta ko wani hadisi da yace wajibi ne yanzu za ku yi sallah ku yi alwala to a Makka misali to wannan yana nuna cewa ya bi shari'ar wasu ne wannan yana cikin maganganun da malamai suka faɗa mai subulus salam Allah masa rahama shi ma ya tattauna akan wannan matsala ta ainihin wato farlancin alwala a yaushe ne ne daga ƙarshe sai ya ce wal muhaqqiquna malamai masu tahqiqi masana ilimi dukkan su sun tafi akan alwala dai an shar'anta ta ne a Madina wajibcin alwala yana Madina ne a satin da ya wuce mun yi magana akan shafar kai wallahi alam wannan shine abin da suka faɗa akan yin alwala amma dai annabi ya san alwala yana yi sai dai a ce yana yin ta a Makka din ba a matsayin wajibi ba to shi ma fa akwai damuwa akwai maganganun suna da tsawo in mun bi su ba za mu kai ƙarshen su ba in an ce babu ita a matsayin wajibi kenan a Makka ba dole ne sai an yi sallah da alwala ba kenan in ba haka ba yaya akai ba a taba samun sun yi wata sallah ba alwala ba to shi ma wannan wani zance ne mai tsawo akan shafar kai Ibn Qayyim anan da ya kawo shi ma Muhammad ibn Abdul Wahhab da ya kawo yace taratan manzo Allah in yazo yin alwala yana shafar kai haka yuqbilu bihima wa yudbiru ko yana turo hannayensa a gaba ya dawo da shi baya dan uwa ya tunatar da ni asar na Abdullahi dan Umar da yazo cikin Bukhari da shi kuma yake bayanin an ce aikace shi kuma yana farawa ya sa hannunsa anan yayi baya yayyo gaba da shi sai nake ce masa eh daman shi ma Ibn al-Qayyim din cewa ya taratan wani lokacin annabi yana yin wancan wani lokacin kuma annabi yana yin wannan amma mu a yanda muka fi tafiya galiban kamar na Abdullahi dan Umar din muka fi tafiya mun saba da musa hannunmu a gaba nan mu yi baya da shi mu dawo da shi alhali kuma akwai riwaya tabbatacciya yuqbilu bihima suka ce daga ina yake farawa daga baya daga kiyaye yayyo baya daga baya kai yayyo gaba wa yudbiru sai mai da su baya wannan karin bayani ne Allah saka mai da alkhairi ya dace tunatar da ni akwai matsalar shafar kunne na tajjidul ma'ilahuma mun yi bayani idan zo alwala ba maganar a jaddada shafar wato ruwa da za a sake shafa kunne akwai riwaya da ta zo malaman fiqh da yawa sun tafi akai amma bata inganta ba so shafar kai in ka shafa da sauran danshin da yake hannunka da shine zaka shafa ainihin wato kunnanka akwai matsala da muka fara tattaunawa akan ta cewa al-yaqinu la yazulu bi shakk Imam Shawkani yayi bayani a cikin littafin As-Sailul Al-Jarrar Al-Mutadaffiq ala Hada'iq Al-Azhar cewa la yartafi'u yaqinu taharati illa bi yaqinin fihi ba a dauke wajibcin ko yaqinin alwala ka dauke yaqinin kana da tsarki ko alwala sai da wani yaqini kana da garantin kai alwala to karka yadda kace zaka jaddada wata alwala sai da wani yaqini magana ina tunanin a na dan yi riki a alwala ta tana nan ko ba ta nan to kaga wannan zato ne yace to amma akwai wani bayani da ya kamata a kula da shi yace ana kafa hujja da hadisin nan da muka kafa mu ma muka ce annabi ya ce duk wanda yake sallah a cikin ku kada ya dai yanke sallar sa akan cewa alwalar sa ta warware sai ya ji kara ko ya ji me wari sai aka tambaye sai kurma ya tambaya shi ma yace to ya wanda baya ji shi kuma ba aka ce to ai ya ji warin to shi Imam Shawkani ya kawo matsalar to yaye shi wanda yayi alwala da yaqini tabbas yayi alwala kuma shi bai da yaqinin da ya nuna alwala sawarware amma na gefan sa dan uwansa sai ya ga masa wane ka faitu sa ko wane a gaba na fa ka je ka shiga ban daki fa kai tsuguno ko baka je da alwala ba to ina maganar al-yaqinu la yazulu bi shakk yaqinin nasa ne wannan yaqinin wani da ya gaya maka eh ya tuna mai wannan yaqini ne yaqini ne kana da alwalarka sai na kusa da kai ya ga za a yi sallah zaka kabbara ce kai ka faitu sa sai ka ce a gaskiya ni ban yi wuce ni da naji kana gefe na ka sake da na malami zaka ce yana da yaqini ko kana da yaqini yanzu muna okay yaqinin makoci kuna tare kike gaban nan eh kuma kira sallah kuma ku kula da eh na'am eh na'am shi wanne yana da yaqinin to yanzu wannan yaqinin abokinka yaqinin ka ne Naam. Naam. Sai yace ma ya tabbatar da ka shiga ban daki. Ka yadda da shi. Kenan wannan yaqini ne? Kamar tuna ma yayi. To shi ma da yazo Imam Shawkani amma shi ya kawo shi a babin zato ne raji. Azan kuma a khabarul wahid ne. Ha? Me ye bambancin sa da wani yazo ya ce ma ya ga wata wane yace yaga wata khabarul adil mutun ne adili yace yaga wata yazo aka tabbatar da adalcin sa ba za a ce mutane su azumi ba to kuma yazo yace alwalaka ta warware ba za ka dauka ba to shine yayi kuskurima ne wa ka'idar in an koma cikin sailul jarra din nan daliban ilimi a iya koma ko da yake yace istishab wannan mana cewa yanzu kana da alwala kai alwala din wannan tabbatar da kai alwala a lokacin da kai alwala wannan yaqini ne amma ci gaba da maintaining sanin cewa kana da alwalal kadin wannan zato ne shi ma haka yace yace zanni ne dan ba shine yaqinin ba dan ku zai iya yiwa ka tafi akan alwalat tana nan kai a wajenka tana nan amma mukocin kai baka labari cewa yaji kai tusa to kuma kai ma labarin da zai baka din zanni ne ai yana so ya nuna mana al-yaqinu la yazulu bishak din nan wato ba kamar yadda kowa mutane suka fahimce shi ba so wannan dai karin haske ne sannan akwai abin da ya shafi aswaki da malamin bai kawo shi ba shi ma yana da muhimmanci a cikin alwala manzo Allah ya umarni da ayin aswaki ko da yake ba a cikin alwala yake ba a wajen alwala yake shi yasa bai kawo shi ba ana so kafin ayi alwala ya aswaki mai aswaki shine goge baki da wannan itace a ko danye ko busasshe shine idan an zo kuskuren baki da a kuskure to matsala ta karshe shine menene hukuncin mutum ayi masa alwala kawai ka zauna wani ya ma alwala na'am shi ma sun tattauna akai cewa idan akwai larura da bukata ba laifi bane wani ya zauna wani ya mai alwala saboda larura ko ta rashin lafiya ko ta ajizanci na dan adam bai da gaban da zai wanke amma baya cikin dabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yakin alwala ai masa amma sabbul ma sun tattauna akai wani ya debo ruwa yana zuba masa yana yin alwala a zuba masa a buta wannan annabi yana yi ya halatta zakai alwala matarka ta miko butar tana zuba ma kai kana wankewa amma tana zuba ma ruwa ko kana dirjawa ana zuba ma ai bai da bambanci da famfo ai ko ba ka bari famfo ma ba zama kai ko kana miƙa ana zuba ma ba to sai ka zauna a gida sai danka ko makocinka ko almajirinka yazo yana zuba maka ruwa kana wankiya wannan babu laifi to amma shi ma a riwaya suka ce ba dabiyar annabi bane kullun haka ake masa wani lokacin yana yi da kanshi wani lokacin ana mai zuba masa ruwa sallallahu alaihi wa sallam so wannan dai shine dan kadan kadan daga cikin abubuwa masu yawa da suka shafi alwala wanda malam muka tattauna akai wanda Ibn Qayyim ya kawo kuma Muhammad bin Abdul Wahhab ya talqisan su abinda muka faɗa daidai Allah ya shiba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani dan uwa ya aika takarda cewa Allah ya masa arziki zai bude wani wuri da zai fara neman halal din sa zai fara kasuwanci yana bukata ai masa addu'a a wannan majalisi Allah ya sa masa albarka muna maka fatan alkhairi Allah albarkace ka abinda aka sa gaba Allah kuma ya sa ka ci halak wannan yana tambaya menene hukuncin shafa akan takalmi tunda ya halatta a shafa akan rawani daidai yake da shafa akan hula a hula daban rawani daban ba ya nasi bai magana akan hula ba akan dai rawani ya magana takalmi kuma malamai sun faɗa takalmin da ake yin sallah da shi akwai takalmi irin boot da ake sallah da shi shi ma mutum ya iya yin shafa akan sa kamar yadda ake shafa akan safa kamar yadda malaman fiqh suka yi bayani Allah musu rahama wannan yana cewa hayyakallah ya sheikh malam menene halaccin salaya ko guru ko wani abin da ake rubuta sunan Allah ko ayarsa a makale a jiki Allah yi wa rayuwarka albarka ya mai da kai gida lafiya amin wannan duka shirka ne saboda hadisi sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama man allaka shay'an wukila ilayhi wanda ya race wani abu to za a race imanin sa akan abun sannan man allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya race laya yayi shirka kambu guru laya duka waɗannan da wanda maza ke daurawa da mata ke daurawa aka da wanda ke daurawa a damtse da na kugu da na kafa da na gida da duk shirka ne bai inganta ba kuma zance mafi inganci ta Qur'ani da wanda ba ta Al-Qur'ani ba har wanda aka rubuta ayoyin Al-Qur'ani a ciki bai inganta a sata ba dan annabi da yazo magana cewa man allaka tamimatan duk wanda ya rata ya laya kuma bai bambance ba a cikin riwayar sallallahu alaihi wasallam wannan shine rajin magana kamar yadda mai littafin Fathul Majid ya kawo Allah masa rahama wannan yace akramakallahu tambaya ta nan ita ce alwalad da ake yi a wankan janaba kenan bata halatta ba tunda naji kace alwala a Madina aka halatta ta shi kuma wankan janaba a Makka aka halatta shi ba haka na faɗa ba ku rinka gane abun an faɗa ku rinka kula da lafuzan da ake amfani da su muna magana akan wajibtawa ne wajibci tilasci cewa alwala dole ne a Makka ne ko a Madina shi nake magana tunda na kawo mana abinda Hafiz Ibn Hajar ya faɗa yace ga abinda aka ce annabi yayi alwala abu na biyu kuma malamai sun ruwaito bai taba yin sallah ba tunda a Makka aka farlanta sallah to bai taba yin ko sallah ha ba alwala ba so alwalar da take cikin wankan janaba tayi mana ai malamai sun faɗa akwai karamar alwala da ake a wankan janaba idan kuma ma mutum bai yi alwala ba sai wanke jikinsa gaba daya wankan janaba tayi dai dan shi wankan janaba wanka al-ghusl ai yana cire al-hadathul akbar ne babban hadasi ita kuma alwala tana cire al-hadathu al-asghar ne karaman hadasi to shine suka ce al-hadathu al-asghar yandariju tahta al-hadathil akbar karaman hadasi yana narkewa cikin babban hadasi yayin da mutum yayin wankan janaba to kaman automatically alwala ta shiga tunda a wankan janaban nan ya wanke duk gaban alwala kuma hadasi karin wanka babba ne ya funa alwala to ka kori babba ma ina fata ana fahimta eh ka kori babba kuma a ce karami ba kore shi ba nasu a ce ma da tambaya akan matsalar alwala din nan da aka ce ayi alwala a jaddada alwala a hukuncin sa a shari'a a da ana yin alwala ne ko ta kare ko bata kare ba abinda ake nufi in dai ka zo za ka yi sallah to sai ka yi alwala dan Allah ya ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ba ruwan su da cewa ai kana da alwalarka ta azhar yanzu za ka yi la'asar to duk annabi ya yi umarni da in dai za a yi sallah to sai an yi alwala wannan shine farkon umarni to amma daga baya da yaga akwai kunci akai sai ya bada dama sai yace in an yi alwala guda daya in za a yi sallah guda nawa ne ya halatta a tayi da ita ya bada wannan dama ne a lokacin da aka zo fatu Makka da yana da duk sallah sai ya mata alwala annabi alaihi salatu wassalam so amma da aka zo fatu Makka sai sallolin nan guda biyar gaba daya da alwala daya sai Umar ne ko wani sa sai yace da shi ka aikata abinda baka saba kana yi ba da mun sani in dai zaka yi azhar to alwalata daban la'asar alwalata daban sai annabi yace amdan fa'altuhu da gangan na aikata dan na nuna muku halaccin ya halatta alwala dai ai sallah biyar da ita kun fahimce ni to kaga wannan shari'a ne malam me hukuncin juma'at mubarak da mutane suke turawa a wayoyin su duk ranar juma'a wannan malamai sun fada baya cikin abin da salafus salih aka ruwaito suna yi gaskiya. Ranar juma'a ka rubuta mutum wani message kace juma'a mubarak, wannan wani abu ne da mutane suka kirkiro shi sabo, ba shi da asali, ba shi da tushe. So idan ana yin sa da sunan addini ne, tunda juma'a ne ana ganin kamar wani addini ne ko musulmi ne, juma'a mubarak, to bid'a ne. Gaisuwa koyo shi musulmi yana yi wa dan uwansa. So magana ka rubuta wani abu kace juma'a mubarak, wannan baya cikin aikin magabata, kuma ba a ce ai ba. Kuma shi musulmi kullun ana so ya tsaya akan abin da shari'a ta ce yayi. Kun gane wannan? Bude irin waɗannan kofofin yakan sa ayan bidoyi su shigar da bidoyi cikin addini. Sannan malam suna Suhaila ya inganta, kuma akwai mai wannan sunan a cikin sahabbai? Suhaila suna ne mai kyau kwarai ko ya inganta. Matar Jabir dan Abdullahi sunanta Suhaila. Jabir ibn Abdullah, kaga ko ai suna ne mai asali ko? Daga Sahal ne. In an ce Sahal kamar Sahal ibn Abdullahi Tusturi, Sahal mai sauki. In an ce Suhaila, to in an yi tasgir din Sahal ne, to ana nufin mai saukin sha'ani. So sunan yana da kyau, sunan matar Jabir ibn Abdullahi ne. Wannan kuma bawan Allah yake cewa to akarmaka Allahu yaya magana in mutum zai taimawa kuma bai da tsarki, bawan Allah kenan. To dama ai taimawa ai gireda ce da take koran rashin tsarkin aiki. Kai da aka ci kana da janaba ma gaba ɗaya, in ka je kai taimawa ta wanke ka gaba ɗaya, ba a ce yanzu kai taimawa sai ka je kai tsarki ba. Wani ke zai iya tambaya dan an ce abin da yake warware alwala yana warware taimama kamar iska da sauransu. So ba sai an yi tsarki ba, kawai taimama ta wanke har tsarkin gaba daya. Wannan yake cewa samahakallah ya sheik mar rajihu baina qawli al-mubarak furi ma sahafa al-masih ala al-jawrabain shay wa qawli al-sheikh wa masah ala al-jawrabain. Wai me inganci a wannan magana? Za a tafi dangane da babban malami da ya ce mubarak furi shi bai inganta ba shafa akan safa, da kuma abinda nan aka Ibn al-Qayyim ya faɗa cewa annabi ya yi shafa akan safa. Maganar Ibn al-Qayyim ita tafi inganci, kuma ya zo a hadisai. Na gaya muku har littafi guda ma aka yi, Albani ya yi bayani sosai, Allah ya masa rahama, almasu ala jorobain, akwai hadisai da yawa ingantattu akan halaccin yin shafa akan safa. So maganar ya inganta din ita tafi inganci, cewa bai tabbata din ba shi kaga ai ba ilimi ya kawo ba, wanda yace bai tabbata ba. To wanda kuma yace ya tabbata sai ya kawo hadisi kuma ingantacce, kaga shine yazo da abu mai sabo, ko ba ka bane? Kaga wancan ce ai babu, shi kuma wannan yace akwai, to sai mu saurari wanda yace akwai, tunda ya kawo hujja, ya kawo dalili, halli tafi ma akai akai, to kaga ai zance ya kare, ya halatta ai shafa akan safa, abinda muka faɗa na daidai. Na'am. To kurma me yace?
Wai ya fahimci muhimmancin
kurma, yace a wannan karatun ya fahimci muhimmancin taimama. To amma ya kasa gane me hikimar yin taimama ga mai janaba, kenan in mutum ya yi taimama ba zai yi wankan janaban nan ba kenan? A'a, ita taimama ɗaukewa mutum wannan janabar take mu'akkat, ma'ana tana ɗauke masa janaban ne na wani lokaci. Lokacin da ya taimama ya gama, in ya samu ruwa to zai wankan janaba. Haka manzo Allah ya faɗa hadisi sahihi cewa idan ɗayanku ya yi taimama ba shi da ruwa, idan ya samu ruwa falyattaqillahu walyamsahu basharatahu, ya ji tsoron Allah ya ɗauki ruwan nan ya ci gaba da yin alwala, tunda da ya yi taimama yanzu kuma ya samu ruwa, to shi kenan sai amfani da wannan ruwa. Na'am. Wai yaya ake wankan janaba? A taƙaice, idan mutum janaba ta kama shi zai zo da ruwa a banɗaki, idan ya zo da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa, zai fara wanke wajen da janabar ta taba a jikin sa in akwai sai yayi tsarki sai yayi karamar alwala in ci karamar alwala yayi alwalar ya wanke gaban daidai dan malaman fikihu ma sun fada sun ce ita kanta alwalar ma babbar alwalar ma in ka wanke gaba daidai din nan shine na wajibi shi yasa aka rawaito Imam Bukhari ya rawaito alwudu marra marra ayi alwala kwaya daidai kwaya daidai kwaya daidai so zakai alwala mara daidai ka wanke gaban kwaya daidai ya zo a riwaya kafafuwan zaka jinkirta su sai ka zo karshen wanka sai ka wanke sai ka debo ruwa akwai sifa ta kamal akwai sifatu ijza sifatu kamal ta wankan janaba shine ka raba jikin gida biyu idan kai alwalan zaka wanke kanka sau uku in an ce kai wannan kokon gaba daya sau uku ko ina ka wanke shi sannan sai ka raba jikin gida biyu ka wanke bangaren dama sannan sai ka zo ka wanke bangaren hagu sai kuma a ƙarshe ka wanke kafafuwanka wannan shine wankan janaba sifatu kamal sifatu ijza shine idan ka zo kawai ka debi ruwa kamar yadda Ibn Rushd ya faɗa a cikin littafin sa sai ka debi ruwan nan ka watsa a jikinka gaba daya kuma yuradu min al-ghusli al-i'aba yace abinda ake nufi da wanka shine al-i'aba gama jiki da ruwa gaba daya ka tabbatar ka wanke ko ina idan ka shiga shaya kenan ka wanke kan ka wanke hannu koda baka yi wannan alwalar ba baka raba jikinka gida biyu ba ka wanke ko ina wannan sifatu ijza ta halatta wankan yayi ina fata da fahimta to wannan shine wankan janaba in kai wannan wanka kuma ba sai ka jaddada alwala ba sai dai in kai abin da ya karya alwala a cikin wankan duk abin da zai karya alwala to ya karya maka alwalar da ke cikin wannan wanka din kenan automatically a shari'a in kai wankan janaba tana kunshe da kamar alwala tunda nayi bayani hadathul akbar ne kaciri suka ce al hadathul asghar yandariju tatal hadathul akbar wannan kenan akwai dan uwa da muke tare da shi anan da Allah ya jarabe shi da hadari a wannan sati shine dan uwa man Salisu yayi hadari yana kwance yana cikin wani yanayi muna bukatar a wannan majalisi a sashi a cikin addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya warkar da shi sannan mu kuma Allah ya tsare mu na'am
shugaba
eh
ina asibiti ga mai aiki yau
to
a cikin da mutum
yau din nan
eh sai mai ba shi ga dishi ma daidai wajen ba
to
aka je cikin
to yanzu akai waya liman yake ga mana cewa shugaba a mamman dake nan shi ma an tafi da shi Niger a yau din nan bayan sallar magriba an shiga da shi asibiti za a yi masa aiki a yanzu din nan so akwai bukata a ce maka masa da addu'a Allah ya sa a shiga lafiya a fito lafiya kuma Allah ya bada nasara akan wannan aiki muna roƙon Allah ya mana arzikin lafiya jama'a lafiya ita ce komai wallahi idan Allah ya baka lafiya to ya baka babban jari shi yasa mu ta roƙon Allah Allah ya tsare mana lafiyar mu ya ba mu lafiyar da zamu rinka bauta masa masu cututtuka da cututtuka a cikin mu Allah ya yaye musu Allah ya yaye musu Allah ya yaye musu shi ma dan Allah ya bashi lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya musu afuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.